إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko, wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Laraba 22 ga watan Jumada Ula, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1442. Wanda ya daidai da 6 ga watan Janairu shekara ta 2021 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke lamba 39 Yakubu Avenue Daura da Galajima Road Angwari mi JR Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka Riyadus Salihin na Abu Zakariya'u Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Inda muka kwana a cikin babu sabri a nawa bugun shafi na 18 hadisi ta namba 40 za mu tashi. A jerin gwanan karatun wannan littafi, wannan shine majalisi na 43 za mu tashi kan hadithin da malam yake cewa wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man yuridillahu bihi khayran yusib minhu rawahu al-bukhari. Malam yace hadisi daga Abu Huraira, Allah ya kara yadda a gare sa, Abdurrahman bin Sakhr bin Dawsi radiyallahu ta'ala anhu yace qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa yace man yuridillahu bihi khayran yusib minhu. Sai ya zo da jumla shartiya ya ce man yuridillahu bihi khayran, annakira fi siyaqi sharti tufidu al-umum, duk mutumin da Allah ke nufinsa da alkhairi duniya da lahira yusib minhu Allah zai dinga jarabtansa a rayuwarsa. Akwai ruwayar da ta zo yusab minhu, kaga wancan ismu maful nan kuma ismu fa'il, bi ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala zai dinga jarabtansa da musibu iri-iri a rayuwa. Wannan sai malamai suke cewa to akwai takdirinsa da yake mahzuf, من يريد الله به خيرا يصب منه بمعنى فصبر واحتسب جمت من دا الله كي نفس دا الخير الله زي دنج جيفا مسجر باوا أرأي وسا شيكما ييها قرن وننجر باوا سأنكما ينيم لادن حقرن wannan jarabawan to zai zama yana kankare masa zanubansa kanana Allah subhanahu wa ta'ala zai dinga kankare masa su wannan abinda jamhurin malamai suka ce kenan wasu kuma suka ce a'a duka laifuffukansa Allah subhanahu wa ta'ala zai kankare masa su saboda hadisin da hadisin Abdullahi dan Mas'udin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da Allah subhanahu wataala ya jarabce shi yace ma min muslimin yusibuhu adha shaukatun fama fawqaha illa kaffara Allahu biha sayyi'atihi wa huffat anhu dhunubuhu kama tahuttu ash-shajaratu waraqaha babu wani musulmi yusibuhu adha wata cuta za ta same shi kaga anan yusibinhu Allah zai dinga jarabtansa zai za a jarabce shi da rashin lafiya yana fita daga rashin lafiya a jefa masa wata musiba yana fita daga wannan cuta ya same shi ko na kariyar arziki ko wata jarabawa ko accident ko kaza ababai a jere Allah zai dinga masa sai yace shaukatun fama fawqaha daidai da kaya idan ya taka ba zai ji zafi ba to in ya ji zafi me zai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko allahumma ajirni fi musibati wa khlifni khairan minha kaga ya ji zafi kai hatta duka nefa kuma wata musiba ce ana zaune sai ka ji duk an dauke ka ko to wani zai yi tunani ah dan an dauke wutar nefa za a baka lada eh hadisi ya inganta a cikin Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a daki tare da nana Aishatu wato fitilan dakin sai ta dauke wuta daki ya koma ne duhu daki na komawa duhu sai manzon Allah ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khlifni khairan minha alhamdulillah ina na shi ci abun na bata mamaki cikin ya ma'aikin Allah ke fitilan ma da ta dauke shi ma musiba ne sai ce eh da ba muna cikin haske ba kawai sai aka dauke hasken ba muka shiga cikin duhu duhun nan ita ma musiba ce kaga abinda mutane da yawa ba sa daukar su a matsayin jarabawa ko sai manzo Allah ya ce shi ma hakurin da muka yi da mika al'amari zuwa ga Allah ba a baka ladansa to anan sai ya ce daidai da kaya idan ya soke ka a kafa kuma faukaha abinda ke sama da haka kusa ne allura ne makamancin haka ya soke ka illa kaffara Allah biha sayyi'atihi face sai Allah ya kankare maka kananan zanubanka wa huffat anhu dhunuba sa'annan za a kakkade maka zanubanka alaƙarka da ubangiji kama ta huffu shajaratu waraqaha kamar yanda bishiya take kakkade ganyenta haka za a kakkade zanubanka tsakaninka da ubangiji kaga wannan musiba da za ta same ka jarabawa ce kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya na ashabu kutubu sita yace ashaddul bala al anbiya thumma al amthal fal amthal wanda suka fi tsananin jarabawa a rayuwa wanda Allah ke jarabtan su da musiba iri iri sune annabawa sa'annan wanda suka bi su karfin imani haka masu bin su suka karfin imani sa'annan masu bin su karfin imani sa'annan sai ka koma sahabbai sannan sai ka koma wa tabi'ai sannan sai ka koma atba'u tabi'ina haka 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 to yanda aka fi juna karfin imani haka Allah ke jarabtan bayinsa wanda man kana fi dinihi salaba wanda addinin sa akwai karfi sai Allah ya karanta mai jarabawa ana mai wannan a jefa shi cikin wannan yana fita a shiga da shi wannan yana shi fita daga wannan a jefa shi cikin wannan har sai an kankare masa zuribi wanda zai koma ga Allah ba yi da wani laifi tsakaninsa da Ubangiji kaga ko duk wanda zai zo wa Allah ba yi da matsala tsakaninsa da Allah ya sha ko bai sha ba kaga wannan ya tsira a duniya kuma ya tsira ina a lahira ina fata an gane shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yakan jarabci mutum da wannan kun ji matsalan wannan hadisi sai malam yace rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin kitabul marda babu ma jaa fi kafarat al-marad babu da zo akan kafara na rashin lafiya wa qaulullahi ta'ala man ya'mal su'an yujza bihi dan Allah madaukaki da yake cewa duk mutumin da yayi mummuna za a saka masa da shi kenan wanda yake kyakkyawa shi ma me Allah zai saka masa da mafi kyau a duniya to shi mumini Allah subhanahu wataala yana jarabtan sa da bala'i daban-daban dan ya kankare masa zunubansa ta yanda har zuwa ranan da zai koma ga Allah ba yi da matsala tsakaninsa da Ubangiji ina fata an gane to kaga a ce mutum musulmi ya zauna baya samun jarabawa sai tambayi kansa kuma ji wata nan saboda khairiya ce Allah ke nufin ka da shi sai jarabce ka a lafiyarka a dukiyarka a sana'arka a iyalinka a rayuwarka kana shiga wannan kana fita sai kaga wannan ya shigo kana fita daga wannan sai kaga wannan ya shigo kana fita daga wannan sai kaga wannan ya shigo shi sai ayi manzo Allah ce ajaban li amril mu'min abun mamaki ne al'amari na rayuwar mumini inna amrahu kulluhu lahu khair rayuwarsa gare sa gabaki ta alkhairi ne in asabathu sarra shakara fa kana khairan lahu in abun farin ciki ya same shi sai ya gode wa Allah wannan abun sai ya zama masa alkhairi wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu in cuta ta same shi abun cutarwa abun musiba abun kunci abun damuwa na rayuwa ba kai karan Allah yake ga dan adam ba sai ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan al'amarin da ya mika wa Allah ya maida al'amarin zuwa ga Allah ba yana korafi bane yana surutu sai ya zama masa alkhairi dan fata an gane saboda duk mutumin da wata musiba ta same shi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha alhamdulillah sai Allah ya musanya mai abin da ya fi wannan abin da ya rasa alkhairi dukiya ce ka rasa ka faɗi wannan ina ba ta an gane dane ka rasa ka faɗi wannan haka mata ce ka rasa ka faɗi wannan ko me ka rasa a rayuwa kai sai Allah ya musanya maka da mafi alkhairi kuma ya baka ladansa amma ji matsalan kaga me yake koya mana hakuri shine hafsun nafs ka wato katange rai daga abinda ka saba akai ko abinda zai sa damuwa da bakin ciki to sai ka rike zuciyar kada ta shiga cikin wannan bakin ciki to zaka samu lada a kansa Allah ka samu dace kuma ka samu mu zama masu hakuri a irin yanda zamu samu ka aukan mu a rayuwar mu malam yace wa dabatu yusab sai aka sa masa wasali da yusab bi fathi sad wa kasriha wato sadun din tana da fataha kuma tana da kasra duk wanda ka karanta ta daidai ne sai malam yace hadisi na 41 wa an anas radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه malam yace hadisi daga Anas bin Malik Allah ya kara yadda a gare sa qal yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayen sa yace la yatamanna ahadukum al-mauta li dhurrin asabahu nan لا الناهية فعل مضارع مقرون بلا الناهية سننكم قانون التنكيد الثقيلة تدل على التحريم كذا تينكو يكسكرا يبور متوى لضر أصابه صبود وتتشنتا لتساميش كذا ماذا الله يهني كذا كما ونن فعل الشرط فإن كان لابد إن يازم دولي يروكي متور فإن كان لابد فاعلا إن يازم دولة ونم متمن يبور متوى سبود وتتمتاد تساميشي كما ذي متبع فليقل تويتي جواب الشرط الثاني كنا اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي يا أبنجي أحيني كراياني ما كانت الحياة خير لي إذن رايور إتتي الخير قريب هذا أنا قوي أمتن كوما أزوى قوى الله سبحانه وتعالى وتوفني ككرأينا إذا كانت الوفاة خيرا لي إن متور أحالا لنكي تكيشيني الخيري قريني تكاربي من كاقا ونن أنجينا شيني دشرتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياهانا كا كيبور متوى سبودا أنا ننجيو مكين كادا الله يجب تشكد إتا سبودا وكسنيفا ila wannan dade wanda akai maka ana kakkade maka zunubanka ne tsakaninka da Allah ta yanda idan aka dade ana kakkade maka zunubanka kai hakuri da wannan cikar za ta zama dalilin shiganka aljanna amma idan kai burin mutuwa da gaggawa to tana iya yuwa laifin da kake da shi tsakaninka da Allah idda zaka riski ubangiji a wannan hali zaka iya mutuwa kuma ka shiga wuta amma yanzu matsalan to shi yasa sai manzo Allah ya ce in ya zama dole kai burin mutuwa to kai wa burin ka da baibi kaga tarbiya kenan ko sai ka ce ladabi ga wurin Allah Allahumma ya ubangiji ahyini ma kanat alhayatu khairan li karaya ni in rayuwar ita ce alkhairi gare ni amun ji matsalan wato zaka tsawon rayuwa jiddin rashin lafiyar kaga ana ta kakkade maka me zunubanka kenan da yanda in aka ja dogon dunya sai ya zama wa'ansu laifuffukan da kai wa Allah a shekarun baya da dadewa wanda kila ka manta su kuma da zaka mutu a hakan zaka iya shiga wuta sai Allah ya ja maka jinya mai tsawo dan ka samu ne kankare wan zunubi tsakaninka da ubangiji shine sai ka ce ya Allah karaya ni in rayuwar ita ce alkhairi kila yanzu zaka ta burin ka samu lafiya kuma da zaka samu lafiyar a bakka kai rayuwa zaka iya lalacewa kuma shine rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana ko ya Allah kar ka tada zakatan mu bayan ka shiryar da mu وهب لنا من لدنك رحمة كي كوتر رحمك كغريم أنت الوهاب سبودا كي ليوان كوتاني كباينسا كي من كوتر رحمك كدك حالك آمو باين كاشر يجب amince matsaran to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace anan ka roki Allah idan rayuwar tsawon rayuwar ita ce alkhairi gare ta dan wani tsawon rayuwar zai iya sa ya lalace a gaba ko amma a dan yanzu din da ya gyaru idan ya mutu a hakan to insha Allah zai iya shiga aljanna to shi yasa sai aka ce yi shi da dabaibayi din rayuwar ita ce alkhairi gare ka sai yace wa tawaffani ka karbe ni ya ubangiji ai faqdirni idza kanat alwafatu khairan in mutuwar ita ce alkhairi gare ni a yanzu to ya Allah ka karbe ni saboda baka san wanne ne mafi alkhairi gare ka ba kaga sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin asharatul mubashirin bil janna kun kalan ta hadisin shi a can baya lokacin da rashin lafiya ya kama shi a garin Makka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarce shi yace ban san haka rashin lafiya ta kai ka ba har yace to shi fa yanzu ba yi da magada sai mace daya kilo da daya yake da shi a wannan lokacin kuma yana ganin rashin lafiyar din ba zai tashi ba saboda haka yana so yayi wasiya da rabin dukiyarsa manzo Allah ya ce mai a'a yace saboda ni ina ganin ba wanda zai gaje ni sai ya mace guda 1 kilo saboda haka zan raba dukiya na rabi manzo Allah ya ce a'a yace biyu bisa uku manzo Allah ya ce mai a'a sai yace ɗaya bisa uku manzo Allah ya ce athuluthu wa thuluthu kathir ɗaya bisa uku fa na da yawa sai ce innaka an tazara warasataka azniya khairun laka min an tazarahum alatan yatakaffafun an-nas kabar magadan a cikin wadata yafi maka alkhairi ka bar su cikin talauci suna zuwa roƙon mutane bayan baka duniya sai ce amma fa baka sani ba kila Allah zai ja kwananka wa'ansu mutane su amfana da kai yana nufin musulmai wa'ansu kuma su cutu da kai yana nufin kafirai kuma haka ne fa kaga Allah ya ja kwanansa ta dalilinsa sahabbai sun samu amfani da ba su taba samu ba amma ta dalilinsa saboda a yakin Qadisiyya a shekara ta 13 na hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 15 na hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina aka ci Faris da yaki kuma wannan yakin Sa'ad ibn Abi Waqqas shi ya jagoranci wannan yakin shine komandan yakin da aka ji anan aka samu kuɗi da gwalagwalai dalilin wannan yakin sayyidina Umar ya sanya wa sahabbai albashi ana ba su kaga wasu sun amfana ko kuma wasu sun cuci da shi ko kaga tsawon rayuwar da Allah subhanahu wataala ya bashi kenan kaga Sa'ad ibn Abi Waqqas ya amfana kuma ya amfana to shi yasa annabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka roki Allah ya karanka in mutuwa yace alkhairi gare ka amma ji matsalan a lokacin in ba ka mutu zaka iya shiga aljanna to kaga mutu ta zama ka alkhairi ko amma in a lokacin in ba ka ce ya Allah kashe ni saboda zafin ciwo ko kuma a lokacin da zaka mutu baka cancanci ka shiga aljanna ba akwai matsala ko babu kaga akwai matsala to kaga jinkirin da za a yi maka na warakarka alkhairi ne gare ka saboda zai zama hanyar da aka tankare zinunka tsakaninka da Ubangiji kaga wannan wani zai ce to me hikimar da sa Imamu Nawawi ya zo da wannan hadisin a babin babu wani alama ta hakuri a ciki ko shine la yatamannayanna ahadukumul mauta li durrin asabahu ko kaga shine muhallin shahid kada ɗayan ku yi burin mutuwa saboda wata cuta da ta same shi kaga anan ne ake nufi umarni aka bashi yayi ne falyasbir ala durrin nazala bihi ko aw ala durrin asabahu yayi hakuri ga wata musiba da ta same sa amma yanzu matsalan idan yayi hakuri da wannan musibar kuma wahtasab inda Allah ya nemi ladan a wurin Allah zai zama dalilin samun aljanna gare sa saboda innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah yana cika wa masu hakuri ladan su ba tare da iyaka ba. To hakurin nan ibada ce, lada zaka samu da dadi ko ba dadi. Allah ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya karantar da ni da kai mu yi hakuri a duk lokacin da muka samu kanmu a wani hali ko a wata musiba na rashin lafiya ko na kunci, mu jure mu maida al'amarin zuwa ga Allah. Ba shi yasa lokacin da Abdullahi dan Mas'udi ne ya zo taba jikin manzon Allah ya ji zafi ya kona shi ya daga hannu ba, yace innaka latu'aku wa akan shadida ya rasulullah, yace lalle kana jin jiki matsukar jin jiki ba, sai ce inni la'u'aku kama yu'aqu ar-rajulani minkum, ni ana rubanya min ciwo a jikina kamar yanda ake sawa mutane biyu, to ni na mutane biyu ake rubanya min a samun ni kadai. Sai ce zalika yadunnu anna laka biha ajrai, kenan ya nuna kana da ladan biyu kenan. Da abun mutum biyu aka nin aka narka shi aka sa maka kai kadai, sai ce eh to ba haka ba, duk wani mutum musulmi musibuhu kaza cuta ta same shi hatta shaukata yushakuha, kai har diri da tsaya idan ka soke shi yayi hakuri za a bashi lada kuma a kankare masa zanubansa. Kaga me yake nuna maka daraja na me na hakuri akan cuta idan Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabci mutum. Shi yasa lokacin da Fatima ta shigo ta same shi yana jin jiki tace wa karba abata, kaza Allah ya kalle ta yace laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm, daga yau babanki ba zai ƙara jin jiki ba, saboda tana tausaya wa mahaifinta halin da ya shiga na kunci da rashin lafiya yake jikinsa. To Abdullahi dan Mas'ud fa yace ba na iya taba jikin manzon Allah saboda tsananin zafi da jikin sa ya dauka ba. Sahabbai suka yi kuka suka damu, shine fa qaliqa as-sahabatu qaliqan baligha, sahabbai suka kai makura na bakin ciki saboda manzon Allah bai da lafiya. Wa khafu ala rasulillah, suna ji wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsoro. Amma bayan da suka iya kisa da ta kalli Anas bayan an binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ta ce ya Anas atabat anfusukum an tahtu ala rasulillahi turab, yanzu kun ji dadi a ce kun iya binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ni, saboda ta san irin bege da kauna da sahabbai suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya za a yi su iya rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Anas yayi shiru, me yake so ya nuna mana? Duk kauna da begen da sahabbai suka yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun hana zuciyarsu ko damuwar, haka suka hakura suka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kunci da damuwa. A cikin ba sahabbai akwai wanda da yaji an ce manzon Allah ya mutu, yace Allahumma khudh basari hatta la ara ahada ba'da rasulillah, yace ya Allah ka makantar da idona saboda kada in kara ganin wani makhluki bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yake waliyai ne na gaskiya da boge ba, fa umiya basaru hatta ki sai aka dauke idan gaskiya ki kaunar da bege yana ganin idansa inda ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, to yana ganin bai da amfani da zai ga wani kuma mutumi bege da kauna. Ina fata an gane shi yasa Imam Ibn Asakir ya kawo a cikin tarihu Dimashq da yake ruwayar tana da rauni a wajen malaman hadisi cewa a lokacin Bilal ya ce ba zai iya zama a garin Madina ba, sai na Abubakar ya ce mai ba za ka zauna ka dinga kira mana sallah ba, sai ya ce ni ba zan kira ma wani sallah ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda in ya kira sallah duk sahabbai za su dinga tunanin me, in sun fito za su kaddawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yake sai sayyidina Abubakar ya ce mai to wa zai kira mana sallah in ba ka kira ba, sai Bilal ya ce mai in ka yanta ni ne domin kanka to kai da ni a garin Madina, amma in ka yanta ni ne domin Allah kale ni in bar nan. Sayyidina Abubakar ya ce na yanta ka ne domin Allah, sai cito ni zan tafi Sham. Bilal ya je Sham, ya zauna a Sham, sai wata rana yayi mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai lokaci bai yi ba wannan kaurecewan ya kai Bilal, sai Bilal kawai ya hau dokinsa ya gangaro Madina. Yana zuwa Madina sai ya shigo gabda asubahi, yana zuwa sai aka ganshi Hassan ko Husaini ke daga cikinsu ya gansa, sai ya rungume shi ya sumbace shi, sai ce me yasa ba za ka kira mana sallah ba. Sai Bilal ya hau ya fara Allahu akbar Allahu akbar, kawai sa abu ke hankalin sai ya tashi Allahu akbar Allahu akbar, yana tana musu dawa kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, yana cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah, duka garin Madina sai dai ciki kawai da kuka, gabaki daya maza da mata kawai suka buke da kuka, saboda me ya tana musu ya fama musu ciwo ko kaunar su gawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk yake malaman hadisi sun ce wannan ruwayar ba ta inganta ba. Al-muhim ka gane gege musiba haka suka mika al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yace wannan hadisi muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wannan hadisi. Sai yace wa an Abi Abdullah Khabbab bin al-Arad radiyallahu anhu, hadithi daga Abu Abdullah al-Kunyansa kenan, Khabbab bin al-Arad wannan sahabi idan muka duba ba mu tarjabarsa ba saboda ba mu ce shi a baya ba. Khabbab bin al-Arad malamai sun kara wa juna ilimi kamar yanda Ibn Athir ya faɗi a cikin Usudul Ghaba, haka Imamu Khairuddin al-Zarqi a cikin al-A'lam da ya zo kan tarjama na wannan, haka Imamu Ibn Hajar a cikin al-Isaba fi Tamyiz as-Sahaba da ya zo kan wato Khabbab bin al-Arad, ya ce malamai sun kara wa juna ilimi a wajen tarjamansa. Wasu suka ce ɗan ƙabilar Tamimi ne, wasu kuma suka ce ɗan ƙabilar Khuza'i ne, saboda maula ne bararren bawa ne na Ukba bin Ghazwan waɗanda suka jingina shi zuwa ga Banu Tamim, waɗanda kuwa suka jingina shi zuwa ga Banu Khuza'a suka jingina shi cewa wato bararren bawa ne na Ummu Anmar bintu Sibah al-Khuza'iyya, suka ce bararren bawa ne nata. Wannan sahabi yana daga cikin sahabbai 16 da suka musulunci a farkon karo na musulunci. Ina fata an gane, yana daga cikin mutane 16 da suka musulunta a farkon musulunci, kaga yana daga cikin sabiqunal awwaluna ko min al muhajirin. Wannan sahabi Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace shi, yana da hadisai guda 32 wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito. Kaga be rawaito hadisai masu yawa daga manzon Allah ba ko sallallahu alaihi wasallam, amma yayi rayuwa ne tsawo Khabbab bin al-Arad, saboda ya rasu yana da shekara 73 a duniya, ya rasu a zamanin wato Ali bin Abi Talib, saboda ya rasu hijira na shekara 37 amma sallan har a yakin Siffin, bayan Siffin idan Abubakar ya zo wucewa, saboda ya rasu ne a garin Kufa, da ya zo wucewa kusa da kabarinsa sai ce rahimallahu Khabbab bin al-Arad, sayyidina Abu Ali Allah ya wato Allah ya kare yadda a gare sa, sai da yi masa addu'a da ya zo kusa da kabarinsa, yace Allah ya ji dan Khabbab bin al-Arad an cutar da shi bayan wannan sahabi, sai da ya koma kaman bayan kada, saboda lokacin da ya musulunta lalas aka dinga masa da karfe a baya, sai da bayan ya dinga kumta sun tututu, sai da ya koma kaman yanda kaga bayan kada. Haka a zamanin sayyidina Umar, wata rana yana bude rigansa, sayyidina Umar ya gani bayansa kaman bayan kada, yake subhanallah kai
haka bayan ka daman yi ki yace eh yace haka yace ai lokacin duk musulunci a farkon musulunci irin azaban da Qurayshawa suka mun shine bayan ya koma haka
ina fata an gane wannan sahabi Allah ya kara yadda a garisa yace qala
a lokacin fa bala'i yayi bala'i suna farkon musulunci
shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
mun kai kukanmu zuwa ga manzon Allah tsira da abincin Allah ta kara tabbata a gabishi da alayensa
wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi zimbil ka'aba fa kulna alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shingiɗe yana lullube da wata alkyabba tasa fi zimbil ka'aba a inuwar ɗakin ka'aba fa kulna sai muka ce ألا تستنصر لنا حرف تنبيه وتنكير وياما أيكن الله أشي بذاك أني مومن تشيتو تيمكوبة أورن أبنجي ألا تدعو لنا ويدون الله بذاك من أدعى الله إبام نصر أبا سبود كنتي دا بلائي دا سكشا سبود ألوكة سابيسين شكرا أكو basa cin komai a abinci sai ganye suke ci shekara uku daga ruwa sai ganye ba abinci in ka je kasuwa da kudin ka ba mai siyar maka da abinci in ka noma ka kai kasuwa dan ka siyar ba mai siya shekara uku akai an yi alkawari ba mai taimakon su kunci yayi kunci sai da sahabbai suka koma suna cin ganye saboda kawai suna so su tsira da rayuwarsu saboda sun ce la ilaha illallah muhammadin rasulullah to wannan kuncin yasa khabbab bin al-arat yaje yake cewa manzon Allah fa wai ba za ka nemi wani taimako ba za ka roƙa mana Allah ba fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yace kad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fa yuhfaru lahu fil ardi فيجعل فيها قد كان من قبلكم يا كسنتي daga wa'anda suka shuke gabaninku al'umman da suka shuke gabaninku yu'khadhu ar-rajul ana kama mutum a dauke shi fayuhfaru lahu fil ard sai a haka masa wani gwalalo rami fayuj'alu fiha sai a sanya shi a cikin wannan ramin ثم يؤتى بالمنشار سي أزود زرته فيوضع على رأسه أدور ونن زرتا أخنسا هذا بعد ما يبي يا موسى يا موسى أرجع أحد أرامني سي أكبني شأتك الرامن يا أخنسا كوي أكبني دويسا يتي فيجعل نصفين سي أربع شبيو ai ta jigar zartan nan a kansa har sai an raba shi biyu wannan ba karamin musiba bane yana kallo yana jin zafi ba yanda za a yi ne ya motsa an sa shi a cikin rami wa yumshatu bi amshatil hadid za a taje masa jiki da kum na karfe haka za a dinga taje masa jiki kaga me ke fita ma duna lahmin wa azmihi har sai an yaje naman da jikinsa zuwa ƙashinsa haka za a dinga tajewa nama na fita har sai an tadda kashi a jikinsa ba karamin musiba bane ma yasudduhu zalika an dinihi wannan cutar wanda ake masa ai sabara wahtasaba ko ma yasudduhu zalika an dinihi wannan shine iktiza'ul nafs kenan amma shi matsalan yayi hakuri ya nemi ladan haka a wajen Allah wannan cutarwan baya toshe shi daga bin addininsa duk abin da aka yi masa ya hakura da wannan azaba kaga yanzu manzo Allah yana koya masa yayi ne yayi hakuri ko sai ce wallahi sai manzo Allah ya rantsi hadisi mutsalsal kenan ko ليتمن الله هذا الامر قارن ايه ده الله والله كثيرا
kuma Allah sai ya cika wannan al'amari wani al'amari kenan hada din ko addinin musulunci hatta yasira ar-rakibu min sana'a ila hadar maut la yakhafu illa Allah wa dhiba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun Allahu akbar yace na rantse da Allah Allah zai cika wannan musulunci addini na musulunci hatta yasira ar-rakibu kai har matafi wanda ke tafiya akan abin hawa doki ko raƙumi ko jaki zai tafi min sana'a daga sana'a ila hadaramaut har zuwa hadaramaut la yakhafu illa Allah baya tsoron komai sai Allah wato in yana tafiya hanya baya shakkan kowa sai tsoron Allah wal dhiba ala ganani sai kuma yana tsoron kerkeci kada ya cinye masa dabbobinsa da ya kada su kiwo daga sana'a har ya kai hadaramaut kawai sai dai ya ji tsoron kerkeci kada ya zo ya mamayo shi ya kame ɗaya daga cikin dabbobinsa ko dabbobinsa ya cinye su sai ce walakinnakum sai dai ku dinnan tasta'jilun ko ruwaya qaumun tasta'jilun sai dai ku dinnan mutane ne masu gaggawa me yake so ya nuna masa ayi hakuri kai hakuri za a kai duk inda kake za ka yi addinin musulunci ba ka shakkan kowa sai dai ka ji tsoron dabbobi kada su yi maka ta'addanci akan dukiyarka yanzu ba saboda musulunci ba ne ake azabtar da su ba to za a kai lokacin da inda za ka je ba ka shakka wai wani zai iya cutar da kai akan musulunci yanzu an kai ko ba kai ba an kai ko an kai kuma ji matsalan kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwantar wa dawa Khabbab bin al-Arat zuciya akan ya mika al'amari zuwa gawa Allah subhanahu wataala kuma ayi hakuri to me yake so ya nuna mana shine idan kana wani al'amari aka kuntata maka a addini kayi hakuri akwai lokacin da zai zo ba ka shakkan komai sai me sai wani abu da dabba kada ya cutar da dukiyarka ko wani abu amma wai wanda ba mu ba ba za ka koma kana shakkan su ba saboda ai azaba ce suka sha daga Qurayshawa ko yasa suka yi wannan a lokacin fa Bilal dutse aka daura a cikinsa a tsananin zafin rana da ake ciki in fa rana ana zafin rana a kasar Larabawa temperature na kaiwa 60 fa temperature na kaiwa 60 nama in kasa zai gasu temperature na kaiwa 60 kaga ba karamin zafi bane ko to a wannan fa azabar ne kuma ga irin azabar da aka dinga musu aka soke ga Sumayya maman Ammar dan Yasir aka soka mata mashi ta al'auran ta sai bai fito ta baki baban sa aka sa da wakai guda hudu suna ta jansa har sai da suka tsinka shi kaga wannan ba karamin azaba bane to wannan azabar ne fa yasa Khabbab bin al-Arat yazo ya samu manzo Allah ce ka roƙan mana Allah dan manzo Allah ya zo wucewa ya ga ana azabtar da mutanen gidan Yasir Yasir da matarsa Sumayya da ɗansa Ammar manzo Allah da ya kalle su sai ce isbiru ala Yasir fa inna mawidukum aljanna ku yi hakuri da ku mutanen gidan Yasir alƙawari na da ku shine aljanna kuma su ne mutanen farko da suka fara shiga aljanna a musulunci tarihi ya tabbatar saboda su ne farkon wanda aka fara kashewa a musulunci kuma su ne farkon ɗan aljanna wanda manzo Allah musu bishara da aljanna amma shi matsalan to kaga Imam Nawawi yana koya mana hakuri sai ce rawahu al-Bukhari wa fi riwayatin wa huwa mutawassidun burdatan ko shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanye da wato wani mayadi wa kadi laqina min al-mushrikin shiddatan yace alhali mun riski tsananin rayuwa da mushrikan makka na azabtarwa shi yasa naje na samu manzo Allah na gaya masa me yake nuna mana mutanen annabi Musa da suka zo suka ce uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana sai me annabi Musa yace asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fa yanzura kaifa ta'malu ka gane ku yi hakuri za kai lokacin da Allah zai kashe makiyinku ya mai gurbin sa da ku a duran kasa ku kuma ya ga me za ku yi a duran kasa amma ji matsala to ayi hakuri duk halin da za a shiga shine inna ma'al usri yusra lalle duk wani tsanani akwai sauki tare da shi kunci ne damuwa ne ayi hakuri kaga wannan shine abin da manzo Allah ya karanta da mu a ƙarshen zamani zamu zo mu tadda kanmu shugabanni zukatan su irin zukatan shedanu amma a jikin dan adam Huzaifa yace kaifa asna'u ya rasulullah in adrabtu zalik ya zanyi in na samu kaina irin wannan zamani sai manzo Allah yace mai tasma'u wa tuti'u lil amir kaji kai wa wannan shugaban biyayya wa in daraba zahrak fa akhadha malak fasma' wa ati' koda shugaban ya dace ka a baya saboda mugunta ya kwace kudinka saboda mugunta kaji umarninsa kai biyayya ga umarninsa kaga me manzo Allah ke koya mana nan hakuri ko to yanzu wani kuma sai yazo ya koya maka a kai bore kai kaza kai kaza wannan zai haifar da dame ido bai ta haifar da dame ido ba kuma ba zai gusar da wannan musibar da ake ciki ba ina fata an gane Allah ya sa mu dace saboda haka zamu kwana a wannan hadisi idan Allah subhanahu wataala ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wataala sai mu tashi akan hadisin Abdullahi dan Mas'udin shine hadisi na 43 insha Allah subhanahu wataala saboda zamu dasa aya akan wannan gaba فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك زام بعد داما أن أكويت تذكركم ما أمسى إمبابكم إن شاء الله سبحانه وتعالى كما وحبك سنسيم يسلى إن شاء الله إبريم أكويت تبايا أكن كراتن دمكيد كوينا دا علاقة دا موضوع إن كراتن sai mu amsa in babu kuma sai mu amsa naka insha Allah wa alaikum assalam na'am salatin ta kwaso ne ciki ma yusibul muslimu shine babu abin da zai samu musulmi min nasabin nagajiya wala wasabin balle damuwa wala hammin balle kunci a zuciya wala hazanin balle bakin ciki wala azan balle cuta wala gammin haka kuma bakin ciki da zai lullube zuciya hatta shaukatu yushakuha kai har kaya idan ya taka kaya illa kaffara Allahu biha min khatayahu face sai Allah ya tankare masa zunubansa da su ka fahimta? Na'am. 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 Man arada al-Islam wal muslimina bi kaidi bi adda'ati bi fikidhu ne za ka yi kana yau ma musulunci ne da musulmi adda ya Allah duk wanda yake nufin musulmi da musulunci ko da makirci ya Allah ka mai da makircin kansa adda ne mai kyau kuma ai duk musulmi wajibi ne dinga yi wa addininsa adda da kuma ɗan uwansa musulmi dai ai addu'a ba sharadi bane akwai addu'o'in da hadisai suka zo da su kai tsaye to su ba a kara ba a rage ko lafazi ba a canzawa wanda su shine du'a'u bil ma'sur kenan akwai kuma shine akwai du'a'ul mas'ala akwai addu'a ta matsala shine ni ko kai damuwar da muke ciki na hali ko bukata na yau da gobe sai in duba matsala ta damuwa ta sai in kira sunan Allah wanda ya daidai da wata matsala tawa sai in yi tawassuli abubuwan da muke so a ciki misali ina neman ilimi sai ce ya alimu allimni ma yanfa'uni wanfa'ani bima allamtani wazidni ilman nafi'a kaga wannan ni ne bukata ta ce ake gaya wa Allah akwai kuma addu'o'i da suka zo fil ma'sur manzo Allah ya karantar da su to su ba a karawa ba a ragewa kamar yanzu misali goman karshe manzo Allah ya ce in aka shiga goman karshe na watan ramalana fa yawaita fadan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ba so ka kara innaka afuwun karimun ka gane waye sanje iko kaza kaza to a'a da manzon Allah ya zo da shi ba za ka kara ba ba za ka rike ba saboda dalilin hadisin bukhari wanda shine hadisin kashi wanda imam al-bukhari ya kawo a cikin kitabul wudu hadisin bara'u dan ajib lokacin da manzon Allah ya koya mai addu'an kwantawa da bacci cewa in ka zo bacci kai alwala irin alwala ka tsalla kwanta a bangaren ka na dama sai ka karanta اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ذهبي إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلته ونبيك الذي أرسلته من ذا الله تدوان يترن وانا أدعى يقنت وانا مبتسم يزم دليلا أجل انسى ياشي قال الجنة قدام الجنة amma yanzu makana ko da manzo Allah ya karanta wannan hadisi sai bara'u dan azib ko addu'a ne ko sai maimaita addu'a yanda manzo Allah ya karanta shi masa da yazo wa nabiyyuka allazi arsalta sai ya ce wa rasulika allazi arsalta sai manzo Allah ya ce la wa nabiyyuka allazi arsalta kaga kalma da ya canza ko rasul wanda a wajen malaman ulumul qur'an da sauransu da tafsiri suna cewa ar-rasul afdalu minan nabiyyi ko to amma sai manzo Allah ce mai ila ar-rasul nace ba wa nabiyyuka nace irin wannan ba a canzawa ba a ragewa to in yanda yazo da shi a hadisi haka kai ma ake so in zaka karanta ta karanta ta didi wa dida kamar addu'an da manzo Allah ya ce اللهم إني عبدك بن عبدك بن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي يتدم ثمن دكتشكم الدنيا in ya karanta wannan addu'a to irin baki da kake a ciki sai Allah ya kwarenye maka kaga bai kara ba to amma yau zaka ga makaranta Qur'ani suna kara a cikin Allah ako an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wannan jinki ne amma za su sai Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina wa ghumumina wa sa'idana wa dalilana ila ilaika wa ila jannatika jannatin na'im kaga saja inna da dadi ko amma ba haka manzo Allah ya karantar ba sai ka tsaya daidai wa daidai manzo Allah ya karantar shine abin da ake bukata ka fahimci matsalan Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam na'am eh na'am ba kuka ba ba ka ce kake ba yawa yawa duk kada a ce ka san wasu sai suka fahimci abin haka si in an ganka ana kana kuka sai ake kallon jibi shi kuka na hawaye na nuna damuwa da bakin ciki ba a hana ka ba kukan da ake kana kururuwa wayyo a kana sauki shine musulunci ya hana ka na'am ke eh wannan na karshen da aka ce mai da aka ce ya hakuri ba ya hakura ba to yayi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu wannan matar a daidai kabarin ne danta ko ya ganta tana kuka saboda ai ya riga mutu an binne dan a makabarta ta zo wajen kabarinsa ta zauna tana kuka saboda kauna da tausayi da bege na da na uwa tana ta kuka manzon Allah ya zo wucewa ba ta san manzon Allah bane sai manzala ce Allah ya amati Allah wasbiri kiji tsoron Allah ke baiwar Allah ke hakuri kai sai tace ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati ba ruwan ka da ni irin musibar da ta shafe ni ba ta shafe ka ba fa lam takun hadiri bin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma bace san cewa manzo Allah bane manzo Allah sai ya wuce bai ce mata komai ba ana sai wani na zuwa sai ya ce ke baki san wannan da muke magana ba sai kike a sai aka ce mata ai manzo Allah ne sai ya ce fa asaba ha mithl al maut ita suma atake sai ta suma kaga a lokacin da ta yi hakuri ta shikenan sai ta ruka sai ta je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce da taje bata tadda masu daji ba kamar yanda aka san manyan mutane kada da ma masu daji wato darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka darajar sa ba yi da wanda ke gadin sa ko fatakin sa tana zuwa sai ta ce wallahi ban gane kai bane ya ma'aikin Allah sai manzon Allah ce as-sabru inda sadamatil ula hakuri a lokacin da ka dake ka musibar ake so kai hakuri kaga shi ta dake shi sai aka ce kai hakuri sai ka ne kenan ya samu wannan amma da ya ci gaba sai da bayan kwana biyu kwana uku ba yi da wannan ladan na fata ka gane saboda ai wani lokaci tunawa ne tunani ne zai sa abin ya motso shi na fata an gane zai tuna baba na fa ya tafi baba ne yanzu fa nauyi ya dawo kaina ko da wasu abubuwa zai dinga zuwa masa a kwakwalwa ko irin wannan abun shine zaka ga emotion zai kama shi ya kasa abun da sai kaga irin wannan aka ce wani kaji tsoron Allah kaga zai danda kaga an feta shi kenan ko an bayyana matsalar to shi yasa ake so mutum ya tarbiyyar zuciyarsa hakan in ya faru yayi kokari ya danne zuciyarsa ya dinga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khulifni khairan minha alhamdulillah ya tamaimaitawa Allah zai sanya ya zuciyar wannan emotional feeling din ba za ta kama shi ba har yayi irin wannan abin amma ji matsala in ya kai wai tamaimaita abin za ka ga Allah zai sanya ya zuciyar amma in yayi shiru ai daga ciki shi dan ma zai iya angiza shi sai dauka amma ji matsala to shi sa yawai tamaimaita abin sai kaga Allah na sanya ya maka zuciyar har ka iya daurewa za ka ga har ba za abin nan ba shi sa Fuzail bin Iyad lokacin da kansa ya rasu sai aka ganshi yayi yana dariya kansa ne ya rasu sai aka ganshi yana dariya sai aka ce akrama kallon ya haka sai ya ce yana tarbiyyatar da zuciyarsa ne ta yi imani da kaddaran da Allah ya sa masa kawai ji matsala shi yasa har malamai suka ce ce kuke Ibn Qayyim al-Jawziyya a cikin Zadul Ji'ad fi hadi khadil ibad da yazo kan qadiyya sai yake cewa har ana ta kokarin kwatanta aikin da yake da na manzo Allah sai ya ce Fuzail bin Iyad zuciyarsa tana da kunci bata da fadi kamar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa ta iya karban tausayi da kuma imani da kaddara shi yasa yayi kuka tausayi kenan imani da kaddara akan lokacin da ɗansa ya rasu Ibrahim kuma ji wannan yace amma shi Fuzail zuciyarsa ba za ta iya hada abu guda biyu a lokacin da ba shi yasa ya iya kawai dariya ko saboda ɗansa ya rasu ba zai iya hada abu guda biyun ba yace shi ko zuciyar manzon Allah na da fadi kuma darajar ai ba za ta zama ɗaya ba wannan tabi'i ne wancan kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk wani alkhairi da musulmi ya samu ni da kai yanzu in muka sallah ladan sai manzon Allah ya same shi a kabarin sa kan mu nan manzon Allah yanzu yana da ladan saboda dalilin sa ne muka samu muka zama me musulmai shi yazo mana da addinin haka kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga abun jin sana haka abun yake Allah ya samu dace wa alaikum assalam نعم أهلاً أها يا نعم نعم you are going to be rewarded for that abundantly how yeah you are going to be rewarded for that also yes because you are going to exercise patience both of you both you and the mother you understand saboda ai ka rike zuciyarka jam za ka shiga damuwa za ka je ka fara tunanin me ya za ka kai shi asibiti ba kudi za ka kashe ba kila ka yi budgeting za ka je ki wani abu sai bim kaga ya kariya maka ne lissafi za ka je ka kashe wannan kudin za ka shiga cikin damuwa ka dinga tunani yaron nan zai rayu ko ba zai rayu ba ai ka shiga cikin wani damuwa hammin din kenan sai an kankare ma zalimi amma ji matsala saboda ka shiga cikin damuwa kai ba abin da musulmi yake yi wanda yake kasararsa shi yasa manzo Allah ce kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yake sabai abin ya daure musu ni aba ya rasulullah waye zai ki san shiga aljanna sai manzo Allah ce man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya mun biyayya ya shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda ya saba mun yaki so ya shiga aljanna saboda hanyoyin shiga aljanna suna da yawa murmushi fa yanzu ka hada da ni kaman murmushi za a baka lada in ba musulunci ka ina za a yi maka wannan murmushi da za ka yi wa dan uwanka assalamu alaikum wa alaji wa ni masha Allah wa dariyan nan da kai lada za a rubuta maka okay when you smile ka gane when you smile you are going to be rewarded abundantly for that so me kasa just smiling for you to smile to your brother kaga yanzu akwai wani kullun salamu alaikum ko da ka ga ai fuska kawai to balle ma a ce dan uwanka musulmi ya zo office din ta ya zo ganin ka ka saki fuska mana da bishasha salamu alaikum sannan ka zuwa zauna mana ai zai ji dadi ko da ba kamar abin da yake so ba ko wannan sukin fuskan da kai zai ji dadi in ya fita kuma zai ce kai wani mutumin kirki ne kaga yanda ka kai ni very warm welcoming ko amma
da kake so
sai ka ga ba wani abin da ka abin ji matsalan wannan sakin fuskan da zaka yi duk asara ban dariya murmushin da zaka yi duk inda ka ga dan uwanka musulmi yana dariya na ana rubuta maka lafiya ne ka rasa kaga addinin musulunci Allah na san ka shiga aljanna yuridullahu an yatuba alaikum Allah yana so ya tuba kare ka saboda haka ne yayi maka generating din hanyoyi na samun lafiya kai barin mana tipin din wani abu kaga bonus din nan da ake ta magana bonus wallahi daga musulunci aka same shi yanzu kana matsayinka na musulmi baka da lafiya ka saba yin misali sallan duha walha ina fata an gane sai rashin lafiya ya kama ka rashin lafiyar da baka iya yin wannan sallah ba sai ka kwanta idan lokacin ya zo misali tsawon wata ɗaya ne kai kana rashin lafiya da baka iya walha ba duk lokacin walhan nan kana samun lada is bonus ko za dinga baka saboda can ka riga ka saba sai Allah yanzu Allah ba shi ya kaddara maka wannan ciwo ba to sai a baka bonus sai a baka wannan bonus din haka kuma shi sa in kana tafiya kai tafiya sai musulunci yake duk wata sallah na nafila ka aje ta banda witiri da aka atanin fajr su biyan nan ne kawai aka ce za ka yi amma duk wata nafila da ka saba yi in dai su ka ba tafiyi daga Kaduna za ka je Zaria daga Kaduna za ka je Soba ko daga Kaduna za ka je Abuja idan ka je shi ke nan abin da aka ce duk wata nafila ka ka yi ta kuma za a taba ka ladanta wanda ka saba yi a gida saboda halin tafiya bonus kenan ko amma yanzu matsalan to a musulunci ba ake samun wannan saboda Allah na son ka ka shiga aljanna they did not say you should do it you should keep it the obligatory one an rage maka balle let alone the supplementary one amma yanzu matsalan so kai ka aje shi amma yanzu matsalan kaga wannan Allah na san mu ne da alkhairi Allah ya ba mu iko aiwatar da abin da zai shiga da mu aljanna Allah kuma ya kare mu duk abin da zai sa Allah ya fushi da mu Allah kuma ya ba mu ikon tuba daga zunuban mu ya ba mu ikon gyara dabi'un mu ya ba mu ikon gyara alakan mu da shi kuma da alakan mu da mutane kafin mu koma gare shi shugabannin da Allah ya azurta mu da shi a wannan kasa ya Allah ka tausasa zukatan su ka su yi mana abin da zai amfane mu duniya da lahira duk wani abin da zai iya zama cutarwa gare mu ga addinin mu ga al'umman mu ya Allah ka kame hannayen su kada ka ba su ikon aiwatarwa duk wani abin da zai zama alkhairi gare mu ga addinin mu da kuma al'umma ya Allah ka ba su ikon aiwatar da wannan aiki kuma ka kama mana daga cikin waɗanda za su amfana da wannan da mu da su ya Allah ka ba mu ikon tuba daga laifuffukan mu har zuwa ranar da zamu koma gare ka da musulmi aljannan firdausi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk